Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makili. An kwashe duk mata da yara da tsofaffi daga ma'aikatar sarrafa karafi a Mariupol da dakarun Russia suka yi wa kawanya, a cewar wakilin murya Amurka a Kyiv, Ann Shernikova. Ma'aikatar karafin ta Azovstal da aka gina a zamanin tarayyar Soviet ita ce dandali na ƙarshe a Mariupol da sojojin Ukraine suka kiba da kai ga dukkan yunkurin da Russia ta yi na kwace bangarorin gabashi da kudancin Ukraine a yakin da aka kwashe makonni goma ana gwamzawa, a cewar rahotannin Reuters. Mataimakin Prime Minister Ukraine Irina Vershok ya rubuta a manhajar sakonnin Telegram cewa an kammala aikin ceto a wannan bangare na Mariupol. Sai dai Majalisar Ɗinkin Duniya da ta jagoranci aikin tare da Red Cross bata riga ta tabbatar da kammala aikin ba. Batun daga takar kasuwanci da tsaron yanki da kuma mamayar da Russia ta kaiwa Ukraine su ne kan gaba a lokacin da shugaban Amurka Joe Biden zai amshi bakoncin shugabannin kungiyar kasashen kudancin Asiya ko kuma ASEAN a taronsu na ranar 12 da 13 ga watan Mayu. Shugabannin kasashen ASEAN guda 8 a cikin 10 ne za su halarci taron kolin na musamman. Shugabannin da ba za su samu halartar taron ba sun hada ne da Rodrigo Duterte na kasar Philippines, wanda mulkinsa ke karewa a watan Yuni, da kuma shugaban gwamnatin soja da kasar Myanmar Min Aung Hlaing, wanda kungiyar ASEAN ta cire shi a matsayin jan kunni da ba sabon ba. Shugaban soji da ya jagoranci juyin mulki da ya hambarin da gwamnatin farar hula a watan Fabrairu shekarar 2021. Duk da yake ba a sa ran taron zai samar da wani muhimmin al'amari, masu lura da al'amura sun ce kwanaki biyu da Biden zai karbi bakoncin waɗannan shugabannin yayin da ake gwamza fada a Ukraine, alama ce da ke sake tabbatar da cewar har yanzu yankin Indo-Pacific shine babban abin da Washington ta sa a gaba. Biden zai ci gaba da ziyararsa zuwa biranen Seoul da Tokyo don gudanar da taron Quad a ƙarshen wannan wata. Daraktan hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA William Burns ya faɗa a jiya Asabar cewa China tana sanya ido sosai akan yaƙin da Rasha ke yi a Ukraine, kada ya ce hakan na shafan lissafinta akan Taiwan, ƙasar tsibiri mai mulkin kanta da China take ikirarin nata ne. Da yake jawabi a wurin wani taron jaridar Financial Times, Burns ya ce gwamnatin China ta damu matuƙa da yadda Ukraine ta nuna jajircewa ga mamayar da Rasha ta kai mata da kuma matsalar tattalin arzikin da Rasha ke fuskanta. Burns ya ce yana ganin shugabannin China suna taka tsantsan sosai akan waɗannan abubuwa na damuwa da kuma munanan tasirin tattalin arziki da duk yunkurinta na neman kwace ikon Taiwan zai haifar. Sai dai ya yi gargaɗin cewa hakan ba zai canza dogon buri na shugaban ƙasar China Xi Jinping ba akan Taiwan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Taliban ta sanar a jiya Asabar cewa za a wajabta wa mata a Afghanistan su lullube daga kansu har zuwa kafafunsu idan za su shiga cikin jama'a, wani mataki na baya-baya na rashin mutunta 'yancin mata da kungiyar mai tsaurin kishin Islama ta ɗauka a cikin watanni 9 da ta koma kan ƙargar mulki. Shugaban Taliban Hibatullah Akunzada shi ne ya sanya hannu akan wannan doka, inda ya buƙaci matan Afghanistan su yi biyayya ga dokar, a cewar ma'aikatar ƙarfafa nagarta da yaƙi da ayyukan sabo, yayin da take ƙarin bayani a wurin wani taron manema labarai a birnin Kabul. Ma'aikatar ta faɗa a wata sanarwa cewa mai kula da mace kamar mahaifinta ko dan uwanta ko kuma mijinta za a musu gargaɗi kafin a ɗaure su na tsawon kwanaki 3 idan matan ba su rufe huskokinsu ba a wajen gida.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
shirin BOE Hausa kasuwa akai ni kido ne kasuwa akai ni kido ne
jama'a wasu sauraron mu yanzu haka ina tsohar kasuwar Jimeta wadda kasuwa ce da dadda kuma mai dumbin tarihi a nan jihar Adamawa ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara bude ta a jihar gaba daya tun zamanin Gongola wadda bata da nisa tsakanin ta da fadar jiha musamman ma ofishin gwamnatin jihar tsakanin su ba zai wuce kilomita 1 zuwa 1 da rabi ba na shigo lan yan Bulawus kuma na samu mutane suna ta hada amma bari mu fara tambayan wani mai shago a wannan kasuwa wanda yake sana'ar sai da kayan Bulawus malam barka da
yawa barka dai
to malam ko menene sunanka
sunana Alhaji Ibrahim Ibrahima mai Bulawus a tsohuwar kasuwar Jimeta
to Alhaji Ibrahim Ibrahima tsawon shekara nawa kai kana wannan sana'a
eh hakika na dan juma nan wajen ina dan wannan sana'an ya kai kaman shekara 20 haka ina wajen eh
yanzu gashi an gama azumi cikin koshin lafiya kuma sallar ma mun bata baya yanzu haka yaya kuma yanayin farashin kayayyakin
eh to bana kan gaskiya alhamdulillah ba abin da zamu ce sai dai mu gode wa Allah ubangiji da ya kashe dai daga farko mun dan samu tsadan kuma da azumi yazo sai muka dan samu sauki kuma mun dan sayar wani da tsada wani kuma da sauki yanayin da muke samu ne dai wani ka dan samu 100 wani ka dan samu 200 wani 50 yawa shine kawai
malam Ibrahim yanzu ga wannan gele misali na ganta ga ta ruwar daurawa ce kuma sunanta menene
kashka
o sunanta kenan kashka to ga sunan da gelelluka da kuma kayayyaki yanzu mu dauka wannan kashka din kamar nawa take
eh kashkan nan dai gaskiya muna sayar da shi 2500 babba karami muna sayar da shi 1500 akwai kuma kuskus muna sayar da shi 2500 babban sa kuma 3000 medium din sa 1800 haka muke sayarwa
to kuma al'umma suna sayan shi sosai kamar yadda nake gani ana ta hada
eh hakika suna sayan sa dan mun kawo shi da yawa kuma kaga ikon Allah gashi dai wanda ya rage kenan mun kawo shi da yawa ya kuma kare gaskiya
wannan kayayyaki naku an fi sayan sa gabanin sallah yanzu ko ya kasuwar take gudana
a yanzu ma ba lafi dan yara da sun dan an siya yara yanzu kuma manya ne suke zuwa su da kike dan siya su ma saboda tafiya anguwa haka kamar gele da takalmi suna dan zuwa su siya mata haka ba lafi
to Ibrahima shi kuma kayayyakin yara da nake gani gashi da takalma ga kuma tulare gashi ma dai kayayyaki dai gashi shi ma ana samu ana siya
a ana siya gaskiya kamar yanzu an yi mutum aihuwa zai zo hada kayan aihuwa kuma ga irin riga mai wuta-wutan nan ma gaskiya ana dan siya shi ma da dan farashi kuma ba tsada sosai dan bai wuce 2500 ba haka muke siyarwa
masu sauraron mu muna da dabarin layin yan Bulawus sai ko muka je layin masu hatsi kuma wani abun burgewa wannan tsohon kasuwa shine tsakanin masu hatsin da masu sayar da gari da kuma masu injin surfen suna kusa yanzu dai ina dab da waɗannan yanki musamman masu sayar da gari da kuma masu injin surfen ga can wata bura Allah ma tana tsaye malama ina gajiya
Lafiya
kike?
Kalauya gida aiki.
Ah lafiya kalauya kokari.
Kalau an sha ruwa lafiya.
Ah lafiya kalauba.
To Allah maimaita mana.
To malam ko menene sunanki?
Ni ce mai suna Ayuba Joy Saleh daga tsohuwar kasuwa. Jimeta Yola.
To menene kike sayarwa a wannan tsohuwar kasuwa?
To ina sayar da garin masara dai. Da garin maiwa, markaden gida da kuma garin alabo.
To waɗannan musamman ga wani gari nan na ganshi mai dan haske mai dan laushi wani irin gari ne?
Wannan garin masara kenan.
To shi kuma garin masara nawa kuke sayar da wannan mudu da nake gani?
500.
500 kake sayar da mudu guda? To kafin ya zama gari misali ainihin tsabar sa, buhu kuke saya ko kuma wani kuke?
Buhu muke saya.
To kamar nawa kuke sayan buhu?
20,000.
Sai ku zo kuma ku surfa ku nika. Sai ku ci gaba da sayarwa. To shi kuma wannan garin kuma wani irin gari ne?
Wannan garin gurka.
Garin gurka shi kuma nawa ake sayar da shi?
Mudun sa 500.
A shi din ma 500? Allah sarki to shi kuma nawa buhun sa?
Buhun sa 16,000.
Allah sarki wato shi 16,000 wannan 20,000 amma kuma kundin su duka daya. Allah sarki to ga wani abu mulmule nan kamar dutse menene?
Shi ce gurkan kenan.
Na'am okay wato shi wancan shine gurkan. Shi kuma wannan an riga an nika. To shi kuma wancan nawa ake sayar da shi?
1,000 kwano.
Shi ma yadda na ga shi kato na ana masa kwano.
Eh.
Kaman kwaya nawa ake sawa a kwanon?
To ba ma kirgawa dai mun dai muna aunawa in ga ya cika sai a zuba leda.
To ga kuma wani na amma da shi wannan bai da haske yana da dan duhu. Garin me ne?
Wannan garin maiwa.
To shi kuma kaman nawa kuke sayar da mudun sa?
Mudun sa 600.
Oh shi 600 ake sayar da mudun sa kuma ana siya?
Ana siya.
To shi kuma nawa buhun sa?
Buhun sa 22,000. Wancan masara ne amma muna jika shi yana kwana ruwa.
kafin nan sai a nika
sai a zo a shanya in an wanke a shanya sai a nika shi yasa ya fi sauran aske
to shi kuma nawa ake sayar da mudun sa
kudin su daya 500
to sannu malama mun gode ko
oh na gode
to masu sauraro da shige tun farko na gaya muku cewa a yau shirin kasuwa ya kai miki dole muna gudanar da shi ne a nan jihar Adamawa kuma wani da daddan kasuwa tsohon wanda ake kiransa tsohon kasuwa kasuwa ne mai tarihi kuma kusan za a ce kasuwa shine na farko a jihar Adamawa tun zamanin Gongola muna layin nan na masu surbe da kuma masu saida ainihin wato gari ga wani ba Allah na same shi yana sana'ar sana'a surfa masara da kuma dawa bari mu ji shin ya yake gudanar da wannan sana'a nashi malam barka da
barka mai gida
to ko menene sunan malamin
sunan Dahiru Musa
malam Dahiru wannan sana'a surfe na samu kake shine ainihin sana'an ka
ita ce sana'a na
to kamar shekara nawa ka dauka kana wannan sana'a
ya kai shekara 19
kana wannan sana'a
eh
to yanzu ga gashi na gana surfa masara shi wannan masara da naga ake surfa shi kamar minji ne wake daukan ku gurin surfe
a buhu ko kuma a yanayin yadda aka auna
a buhu dai yanzu wannan ba buhu bane wannan kuma na ga ni ba ga wani buhu ma nan to shi wannan kamar minti nawa zai a cikin inji kamar yadda ake yanzu
baya wuce minti 7
baya wuce minti 7 ya surbu to ga wani inji kuma na ganshi kamar da wando ne ko wani abu haka shi kuma na me
na nika ne
shi kuma injin nika ne wannan oh wato shine yake fitar da gari kenan
fitar da gari
to yanzu misali kamar wancan dusa da yake fita shi kuma ya ake da shi
eh sayarwa ake ita ce river
na'am na'am to yanzu kamar nawa kuke karba abu daya
a inda surfe ne kyauta ne nika ne ake biya
oh wato shi surfe haka kyauta za a yi amma za ku dauki dusa shi kuma nika za a biya to yanzu wannan sana'a naku kuna samun wani tallafi ne ga gwamnati
a gaskiya tallafin bai da yawa ko akwai ma
to yanzu menene bukatun ku ga gwamnati
to mu dai bukatun mu challenge zamu da muke samu shine wutan nefa
wutan lantarki
eh ka azzala mana ai yawa
to yanzu kamar nawa kuke biya a wata
gaskiya muna biya kudi yana kai wa kusan 30,000
to kuma mu dauka misali a watan nan kana aikin 30,000 din
a to ana yi ne da wani lokacin a samu wani lokacin ba za a samu ba saboda rashin wuta da ake samu na wani lokaci
yanzu yaya wani irin tallafi kake so gwamnati ta maka
to gaskiya da gwamnati za ta tallafa mana mu bangaren wuta kawai a yadda za a dan rage mana yadda za mu huma mu rage wa masu zuwa nika saboda abun ne ana tallafawa juna ne amma in an tsawwala dole mu ma mu tsawwala wa mai zuwa saboda kudin nikan za mu tsawwala
to madalla
na gode
to madalla masu sauraron mu bayan bari na layin masu surfe da saida gari mun zo kuma layin masu saida kayan miya kamar ga manja ga man gyada ga agushi ga dai har da busheshen kubewa bari mu ji ita kuma bara Allah sunan ta mu ji kuma ya take gudanar da wannan sana'a to malama sannu ko
yawa sannu da rana
to kuma menene sunan ki
sunana ku ce Antoni Sawa
kuma me kike sayarwa
ina sayar da su manja man gyada agushi crayfish busheshen kubewa shinkafa garin kwake aya har da su soya bin duk ina sayarwa
to a wani kasuwa kike sayar da wadannan abubuwa
ina tsohon kasuwa
to yanzu ga aya na gani a hannunki ko ba aya bane ne
aya ne
to yanzu kamar amudun aya nawa kike sayar da shi
700
shi kuma buhun ayan ba
28,000
kai kuma ki sai da mu 700 kina samu riba
ana samu a daidai
dan daidai gurgudo kuma ana zuwa saya
ana saya
to yanzu ga shi nan ga mai nan wannan man gida ne
manja ne
to kamar shi man gidan manjan nan kuma nawa
jarka muna samu 21 wata rana 22
to kuma kamar kwalba nawa a cikin jarka daya
eh to in jarka ɗaya ya cika mai kyau zaka samu kwalba ko 35 34 zaka samu
to ga agushi kuma nan na gani shi ko ba agushi ba nan
agushi ne
to shi kuma agushin yaya kuke sarrafa shi ne
to ana nika shi ne a yi miya da shi miya hada shi da shuwaka a sa crayfish sa mishi stockfish a sa nama dan samar kifi a ciki
wannan kuma menene a kulle a kullen nan
akwai kuka akwai kuma busheshen kubewa akwai barkono
to shi kuma kuka da busheshen kubewa nawa kuke sai da kulli
muna kulla shi naira 50 muna muna kulla shi mu sayar.
Jama'a masu sauraron mu da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin kasuwa akan miki dole na wannan makon. Sai kuma makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Barkanmu kuma da sake saduwa a cikin shirinmu na nasihar Lahadi. Sunana Reverend Joseph John Hayab. A cikin shirinmu a yau za mu karanta littafin Mata sura 5 aya ta 9. Maganar Allah tana cewa masu albarka ne masu sada zumunta, kama za a ce da su iyayen Allah. Yau ina so in jawo hankalinmu ne akan magana mai cewa albarkan sada zumunta. Zumunci shi ne kyakkyawan dangantaka tsakanin mutane da mutane. Zumunci kuma shi ne mutuntawa da ke tsakanin mutane da mutane, ko kuma tsakanin wani da wani. Bible yana nuna mana da cewa akwai albarka idan mun yi zumunta da ‘yan uwa, mun yi zumunta da makwabta, mun yi zumunta da kowane mutum da Allah ya kawo a hanyarmu. Idan ka samu mutane a mota ne, ka yi zumunta da su. Idan ka samu mutane a gida ne, ka yi zumunta da su. In ka sadu da mutane a gurin aiki ne, ka yi zumunta da su. Idan ka samu mutane ko a hanya ne, ka nuna zumunci. Bible ya ce akwai albarka ga waɗanda suke sada zumunta. Babban wahalar da ke samun mu a rayuwarmu a Najeriya ko kuma a wasu ƙasashe a yau shine rashin kyakkyawan zumunci tsakanin mutane. ‘Yan uwa ba sa zumunci da juna, abokanai ma da ya kamata su zama masu zumunta da juna sun koma suna kiyaye da gaba da juna. Ɗalibai wanda suke makarantar tare ko a aji tare ba sa kyakkyawan zumunci da juna. Mace da namiji wanda sun yi da har sun yi aure, bayan ɗan lokaci sai zumunci ya lallace, babu kyakkyawan zumunci tsakanin mata da miji. To Bible yana cewa akwai albarka idan mun zama masu sada zumunta. Allah zai ji daɗin mu idan muna sada zumunta, muna girmama juna, muna ɗaukaka juna, muna kuma taimakawa juna, muna tsayawa juna. Kamata akwai kyakkyawan zumunci a cikin gidajenmu tsakanin mata da miji, tsakanin yara da iyaye, tsakanin ‘yan uwa da kuma waɗanda sun zama dangi. Wani wahalar da muke sha a zamanin nan shine akwai rarrabuwan kai tsakanin mutane. Addu'a na shine a wannan mako Allah zai sa mu zama masu kyakkyawan zumunci da ‘yan uwa da abokanai da duk wanda mun samu kanmu tare da shi. Allah zai sa ka san mu zama kasan da yawan jama'a suna zumunci mai kyau da juna. Albarkacin sunan Yesu mai cetonmu, amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni, Hauwa Umar. A cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako, za mu yi magana ne akan ciwon haƙori. Ciwon haƙori ciwo ne da ke addabar mutane da zugi mai raɗaɗi a cikin haƙori da kuma dasa shi. Kuma ana yawan kamuwa da shi ne sakamakon datti ko ruɓewar haƙori. Ganin cewa ciwon haƙori ya addabi jama'a da dama, inda sanadiyar hakan yakan sa jama'a da dama su rasa haƙoransu, ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya samu ganawa da wani ƙwararren likitan haƙori, Dr. Mustapha Danjuma, da ke aiki da ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya a sashen kula da lafiyar haƙori. Likita, barka da warhaka.
Barka ka dai.
Ko za ka yi wa masu sauraron mu ƙarin bayani akan ciwon haƙori da kuma rabe-raben su, ko kuma in ce nau'ikan ciwon haƙori?
Ciwon haƙori yanayi ne wanda mutum yake samu, wanda yake da za ka ji mutum yana samun zafi akan haƙori shi ko a kan dasa shi, kuma yakan gigita mutum sosai, yakan sa mutum zazzaɓi, yakan kuma sa mutum ya samu rikicewa matuka. Ciwon haƙori ya rabu bisa abin da ya kawo ciwon haƙori. Akwai ciwon haƙori wanda yake yana samuwa ne sakamakon kogo da aka samu a jikin haƙori, a cikin haƙori, wanda yake a hankali zai dinga ci har ya je ya taɓa sashen haƙori wanda yake da jijiyoyi a ciki da kuma masu kai saƙo ƙwaƙwalwa. To wannan idan ya fara haka nan, mutum zai dinga samun ciwo a hankali, sannan kuma mai ɗannan matsakaicin zafi da sensation, sannan zuwa ɗan lokaci kaɗan mutum zai dinga samun ko da iska ta shiga a bakin shi, za ka ga yana samun ciwo matsananci, ya ci gaba sai ka ga ana samun kumburi. To wannan da ba akwai kuma ciwon da ake samu na dasa shine ke kawo ciwo, zaka ga kwayoyin cuta sun shiga saboda rashin tsafta ko ka samu canji na sinadaran jikin mutum, shi ma kan sa har dasa shin mutum ya dan kumbura ya kuma fara ciwo. So duka dai dasa shi da shi kan shakori su suke haɗuwa su kawo ciwon haƙori.
A bayanin ka ka nuna akwai ma ciwon haƙorin da rashin tsafta ne yake kawo shi. To shi wancan na farko da kai bayani wanda zaka ga kogo a haƙori shi ne ke haddasa shi?
To abin da yake kawo kogon haƙori shi ma ƙwayoyin cuta ne, amma kuma yakan haɗu shi ma da rashin kula sosai, misali wajen tsafta da wajen goge baki da man goge baki da brush. Idan mutum yana cin abubuwa kaman abinci masu zaki a bakin shi, musamman wanda suke makalkalewa a jikin haƙori, wato muna kiran su refined carbohydrate, wasu suna iya makalewa kaman su sweet cake da sauransu irin waɗannan abubuwa, to zaka tauna su kuma za su makale. Kin san shi kan shakori a matauna din inda yake abin da zaki ga cewa ba wai yana da smooth ne haka ba, zaki ga cewa akwai dan corrugations a cikin haƙori wanda yake taimakawa wajen nika haƙo abincin ka abin nan haka yake. So yakan makale, after idan ya makale baka kula ka kuskura baki da kyau ba, ko baka yi brushi musamman da daddare kafin ka kwanta barci, waɗannan sauran abincin da mutun ya ci akwai normal ƙwayoyin cuta da suke a bakin mutum wanda yake su za su zo su ci wannan abincin su fidda najasa daga jikin su, wanda yake wannan zai iya koye ma haƙori illa ya sa shi ya taushi bayan wannan farin haƙorin da muke gani a bakin mu, saboda yafi komai karfi a jikin mutum. Amma idan aka samu su waɗannan ƙwayoyin cuta suka ci wannan abincin, sannan kuma suka fidda najasa a jikin su, acid ne suke fitarwa, shi kuma wannan farin haƙorin za ta ga kaman abu ne wanda yake da property na metal, so waɗannan shi zai sa ya narkar da waɗannan sinadaran da suka sa wannan farin da yake kike gani a haƙori, zai sa ya narkar da sinadaran da suke sa mashi ƙarfi sai ya taushi. So idan ya taushi din nan, waɗannan ƙwayoyin za su iya komawa su kuma su ci wannan abin mai taushi din. To a haka ana yi, za ga mutum ya fara jin yana jin in abin mai sanyi ya shiga bakin shi zai dinga jin sanyi yana dan cizon shi, ko ko idan iska ta shiga haka zai dinga ji a hankali, in kuma bai dauki mataki ba sai kaga ya zo yana jin zafi sosai, in mutum bai kula sosai ba sai yasa ake so dai gaskiya idan ka fara jin sanyi sai ka zo asibiti domin a duba a ga menene ainihin yake faruwa, sai a maka abin da ya dace. Idan mutum ya toshe hannu sosai, lokacin da zai zo ga jijiyoyin kai sako da jijiyoyin kai jini sun riga sun tabu, karshen ta sai ga ana maganar cewa sai an cire haƙorin, saboda mutum shi ma ya samu sa'ida a ciki. Amma in mutum ya dauki matakai sosai, yana zuwa wajen likita ana duba ana bashi shawarwari, idan an ga alamu dauki mataki da sauri saboda kada abin ya kai inda ba a so.
Kai bayanin cewa akwai wasu ƙwayoyin cuta a baki, su waɗannan halitta ce ko kuma me ke haddasa waɗannan ƙwayoyin cutan da za su zo wani abu ko kuma abinci da ya makale a haƙori har su haifar da najasa?
Generally ƙwayoyin cuta a bakin mutum halitta ne, kowane mutum yana da su, suna nan species din su, akwai waɗanda suke iya kawo cuta din, akwai kuma waɗanda su suna ma taimaka maka ne wajen kare bakinka da kuma taimaka maka wajen sarrafa ma abincin da zaka tauna. So idan aka samu mutum wanda bashi da tsafta, so za su sa waɗanda suke ƙwayoyin cutan da suke da hatsari a baki za su dinga ƙara yawa har su kai lokacin da za su yi mashi ainihin haƙori da kuma shi dasa shi illa. Saboda haka kula da tsaftan baki shine ƙashin bayan kariya ga ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi.
Likita, akwai bambanci ne tsakanin ciwon haƙori da kuma ciwon dasa shi?
To ai kin san da haƙori da dasa shi su ne muke kira dental tissues. A gaskiya shi bature bai bambanta su ba, ba za a ce only teeth ba. Haƙori shine wannan wanda kike gani fari din nan kuma a waje, amma a ƙasan shi yafi tsawo ma yana cikin ƙashi. Shi wannan ba zai iya aiwatar da komai in ba tare da wannan halitta ta dasa shi wanda akai wanda yake shi yake rike shi a wuri daya, dasa shi yake taimaka mashi wajen samun sinadaran da zai kara ma haƙorin karsashi da sauransu. Yawanci abinda zai iya kawo maka ciwon haƙori to zai iya kawo illa ga dasa shi. Idan haƙori ya samu matsala har Yahuda ya je ya samu wani wuri da ake kira pop chamber da turanci to wannan pop chamber din zai lace zai sauka kasa kin ga jikin mutum zai so ya cire wannan abun ta ma ba zai iya cewa saboda yana a cikin wani wuri ne wanda yake rufaffe sai ga mutum sai kaga dasashin shi ya kumbura saboda kwayoyin cuta za su zo su hadu da kwayoyin da suke su ma suna kariyan jikin dan adam za a samu rikici tsakanin su so har kaga dasashin mutum ya kumbura daga nan sai kaga ya yi ruwa har wata sa'a sai an yi aiki an yanka an cire ruwa din an cire wannan system sai kaga mutum ya samu lafiya sai dasashin da hakorin suna tafiya da dan juma ne da dan jummai
suwa suka fi kamuwa ko kuma barazanar kamuwa da ciwon hakori a cikin mutane
zai yi wahala ka fito ka ce ga bangare na al'umma da suka fi saurin kamuwa da ciwon hakori ya danganta ga irin kula da aka samu amma a likitance yara kanana su hakorin su bashi da karfi kamar na manya saboda haka za su ifi samun saurin samun attack daga kwayoyin cuta fiye da manya saboda manya nasu ya riga yi karfi akwai resistance sannan hakorin yara musamman in suna tagowa zaka ga nan da nan in ba a samu kula ba zaka samu da yawan su zaka sun girami sun cinye yaro yana samun zafi da abin da wasu zaka an zo an cire amma dai wasu za su fito permanent one ainihin wannan wanda muke kira milk teeth wanda su sukan fito tun daga wata 6 haka kuma su fara fita bayan sai ka shekara 6 zuwa shekara 7 suna fita wasu kuma suna fitowa a lokacin permanent so su waɗannan hakoran su ba su da ƙarfi kaman hakori wanda suke na dindindin wanda suke fitowa za ki samu waɗancan su guda ma 20 ne amma kinga waɗannan wanda zai fito miki permanent su wajen 32 ne so su da kika suna da ƙarfi sosai wanda za su iya abin nan to amma duk da haka idan aka samu kula da kyau sai kaga yaro ya har ya fi da hakorin shi babu matsala na biyu kuma za ki iya samu a cikin manyan mutane wanda ba sa kula da tsaftan baki da sauransu za ki ga suna yawan ciye-ciyen zaki musamman abu mai makalewa a jiki kamar su sweet su chocolate da sauransu ba sa yawan yin kuskure baki da ruwa kuma ba sa yin broshi da daren za su kwanta za ki samu cewa akan samu wanda suke kamuwa shi kuma da riɓewan hakori kenan wato abin da ake kira dental caries haka kuma in kika samu mutanen da ba sa kula da shi kanshi tsaftan bakin sukan yawan samun abin da ake kira bubu gum bleeding in suka taba ko da alwala suke misali zaki ga cewa jini na fitowa to wannan rashin tsafta yakan kawo a gaskiya akwai bincike da aka buga wanda aka nuna cewa mutanen da suke zama a ƙauyuka wato wanda suke zama a karkara sosai su sun fi kamuwa da ciwo da ya shafi dasashi fiye da ciwon wata da suka shafi shi kanshi hakorin kuma haka aka samu mutanen da suke zama a cikin birane su suka fi kamuwa da ciwo rami a hakori domin saboda yanayin irin abincin da suke ci wannan yana nan kuma haka ne in mutanen wanda suka yi aiki a karkara suka samu kansu na aiki a birni za su ga cewa a birni sun fi samun mutane da suka zo suna neman a yi musu ciko ne suna da kogo da sauransu wasu kuma za ki ga a ƙauye wani ma zai zo hakorin shi duka suna ma sai riga suna rawa ma kawai kamar za su fita da kansu don din da ka taba za ka ga yana jini da sauransu
to masu sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato
Dr. Mustafa Danjuma Abubakar
sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na internet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta da shirin da ba da umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya